an ce ciyarwa kuma an ka abu jamil alim mina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wa stanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta 0805-9-2-9-7-4 za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com za kuma iya aiko mana ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akarmakallahu bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد الله تعالى ينشوى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ki ta walaqad khalaqnal insan kuma haqiqa mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma muna sane da abinda zuciyarsa take sakawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun fi kusanci gare shi sama da jijiyar wuyansa zai talaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id lokacin da al mutalaqqiyan masu karbar abin da yake fada suke karbar abin da yake fada daga damansa da hagunsa suna zaune ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da zai furta face gaba gare shi akwai wanda yake mala'ikan da yake mai sa ido ne kuma yana halarci ko da yaushe. Wannan aya tana daga cikin ayoyi wacce take gaya wa dan adam irin alakarsa da ubangijinsa da kuma yadda ubangijinsa yake muraqabarsa yake sane da dukkan motsinsa da tashi fadinsa ba ma abinda yake yi da gabobinsa na zahiri ba hatta abinda zuciyarsa take sassaƙawa ubangiji ta ala ya sani saboda mai saboda shi ya halicce shi walaqad khalaqnal insana mu muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abinda zuciyarsa ke sassaƙawa saka duk abin da zuciyar mu take waswasi da shi Allah ta'ala ya sani duk abin da zai furta kuma akwai waɗanda suna nan tare da shi mala'iku ne waɗanda ba sa rabuwa da shi suna rubuta abin da yake fada mai kyau ne ko mara kyau. Wannan aya babu shakka duk sanda mutum zai tunota to zai ga cewa wato yana cikin tsoro da fargaba na abin da zai aikata ko zai fada da bakinsa tunda ubangiji da yace ma yalfizu min qawlin babu matana da zai furta anan qawlin a gurin malamai sukan ce na kira ce fi siyakin nafi tufidul umum wato dukkan wata magana da zai furta ba zai furta wannan magana ba face ubangiji ya sa waɗanda za su rubuta wannan magana ba dan bai sani ba ubangiji ya sani ya san duk abin da yake yi ko a rubuta ko ka a rubuta Allah ya sani tunda shi ya halicci mutum ya ma san abin da zuciyar take saka tun ma bai faɗa ba shi yasa a farkon ayar Allah ta'ala ya ce wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan kada ma azaci ko ubangiji ba zai sani bane sai an rubuta an kai masa kamar yanda masu mulki na duniya suke buƙatar masu yo musu kawo musu tsegumi su rubuto su kawo musu ba za su sani ba sai an rubuta an ce gashi a gaya musu ƙarya da gaskiya a'a shi ubangiji ya san duk abin da dan adam ke saka a zuciyarsa amma dan ya kafa masa hujja ubangiji ta'ala hukuncinsa adalci ne qada'uhu adlun ubangiji baya hukuncin da ba adalci ba yana daga cikin adalci ka fahimci laifinka a tabbatar maka da laifinka da hujja shi yasa ubangiji ta'ala zai ce a rubuta ranar gobe kiyama ubangiji ta'ala ya nuna kowa aikin da ya kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو ندان ادم ذا مسامسا لتابن ايكن سا اويان سا كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لا نقوب القيامة مفتو مسد لتابن سبودي أبودي مسشي يغنشي غاشنا أبوديشي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كرنت لتابمك أيو كي كأي ماذاك أيو كنك حسابي كرنتاك أيو كنك دا كي ما سكيو أيو دا كي ما لساكيو كي دا كنك ذاك ينكي وكنك حكونشي تكاغا وننشيني چكر آدلشي بانجيجي تعالى بكامة أن أدم دا إلي منصبا لشي أبن دا يساني sai da yanke wa dan adam hanzari yanke masa uzuri ce inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ta'ala yake cewa inna alaikum lahafizin akwai masu tsaro masu tsaron ku wanda suke gadin ku kiraman masu karamci ne wato ba miyagu bane ba makaryata bane ba wanda zasu yi mutun shaidar zurba ne a'a wanda suka san suna da mutunci sun san ya kamata sannan masu rubutu ne ya'lamuna ma taf'alu sun san abin da kuke yi haka duk abin da kake yi waɗannan mala'iku na rubutawa shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi kaga harshe ba karamin wato hadari bane a cikin mutum harshe wata halitta ce da Allah ta'ala ya sa a cikin mutum da cikin kankarin lokaci za ta iya samun masa aikin lada masu yawa bin yawa a cikin kankarin lokaci kuma za su iya jefa mutum cikin halaka yadda ka ganshi gashi nan shi yafi komai saukin sarrafa a cikin gabobi babu wata gaba a cikin mutum da take da saukin sarrafawa dan adam baya gajiya da motsata kamar harshe ba ranar da mutum zai ce saboda motsin harshensa yanzu ya gaji kamar yadda zaka ce hannunka ya kage ko ya gaji ko ya sage ko kafarka ta gaji ta sage ko wuyanka ya sage ko taba cewa harshenka saboda motsansa yafi kowace gaba motsi a jiki yafi kowace gaba motsi zaka zauna gashi ba magana kake ba magana kake ba amma zaka hadi yau harkinka zai motsa gabobinka cikin da kake bacci duk za su koma su ne koma guri guda su tsaya check amma harshenka zai ci gaba da motsi duk sanda zaka bude bakinka ka rufe harshenka zai motsa saka harshe yafi kowanne motsi a jikin dan adam to amma daidai wannan lokacin kuma yafi kowace gaba saurin kawo mutum lada da kusanci ga ubangiji da harshe ne zaka faɗi kalmar la ilaha illallah wacce fi komai nauyi tafi komai girma yace kuma jigon tsira dan adam daga halaka daga azabar Allah kalmar la ilaha illallah da harshe zaka faɗi ta sannan a daidai wannan lokacin mutum zai iya faɗa kalmar kafirci da harshe zai faɗi ta wannan can kalma ta daga shi ta maida shi wani matsayi babba a gurin Allah sai faɗi wata kalma kuma da ta kai shi wato cikin ta gangara da shi can ƙasa a cikin jahannama wanda haka harshe wani abu ne da shi dan adam yake samun istiqama wato yake samun tsayawa kam hatta zuciya wato harshe yana da shi yake mata tafinta abinda yake cikin zuciyarka harshe shi yake tafinta sai fadi abinda ranka ya kuduri ya kullata kamar yanda wani yake cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu al insan hadisin Anas yana cikin shi musnad al imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yastaqimu al insan hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wato dan adam ba zai samu istiqama ba ya samu tsayawa kan hanya kyam sai hainihin zuciyarsa ta samu istiqama sannan zuciya ba ta samu istiqama sai harshe ya samu istiqama shi yasa lokacin da Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya gaya masa wata magana kulli qawlan la as'alu ahadan ba'dak ko la as'alu anhu ahadan ba'dak ka gaya mun wata maganar da bayan ka bazan tambaye wani ya gaya mun wata magana irin ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul amantu billah thumma istaqim ka ce nayi imani da Allah sannan kai tsaya kam kai istiqama sannan ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ma akhawfu ma takhafu alai me kafi jiya min tsoro fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilisanihi sai Annabi ya kama harshen sa fa qala hadha ya ce wannan ya kama harshen sa ya ce wannan nafi ji maka tsoro wala kai harshe wani abu ne wanda yake da hadari shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ce Mu'az ibn Jabal kuffa alayka lisana ko kuffa alayka hadha sai ce ka rike harshen nan naka sai Mu'az ibn Jabal yake cewa nahnu mu'akhadhun bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu maganar da muke yi ma sai Allah ya kama mu akanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakilatka ummuk وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا على مناخرهم في نار جهنم إلا حسائد ألسنتهم يكي تشوى ورك تابوابنك أكوى أبند زي كفد متاني تكي متا أكان كران هنشن سو إمبا أبند هرسنا سكي جربابا سأبند هرشن سي جربا شيزي جيفا سكي متا yasa a hadisin Abu Huraira da Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun zai yi magana innal insana yatakallam innal abda yatakallam bi kalimatin min saqatillahi la yal min ghadmin ridallahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu bihi darajat ko biha darajat wa innal abda yatakallam bi kalimatin min saqatillahi la yulqi laha balan yulqihi bihi fi an-nari 70 kharifan annabi yace bawa zai iya magana ya fadi wata kalma da ta kunshi yarda Allah wanda shi bai dauke ta a wani abu ba amma kalma ce babba a gurin Allah da za ta samu masa yarda Allah wanda da wannan kalma ubangiji zai dauka shi matsayi babba a aljanna wani kuma zai fadi kalmar da bai dauke ta a bakin komai ba a dalilin ta ubangiji ta'ala ya jefa shi cikin wutar jahannama ya gangara cikin wutar jahannama tsawon shekara 70 saboda harshe wani abu ne mai hadarin gaske shi yasa Allah ce ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid babu kalmar da zai furta wace akwai mala'iku mala'ika yana nan wanda yake raqib mai sa ido sannan atid wanda yana halarce ko da yaushe yana tare da shi Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin summa amin malam tambayar ta farko ta fito daga awwal yace wanne ake fara kaiwa kasa tsakanin hannaye da gwiwa a yayin sujjada
to mun taba ansa wannan tambayar baya ana gabatar da hannaye ne kafin a gabatar da gwiwa wannan shine ya tabbata hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه إذا ينكو زي سجد كده دروك سائر دروك شن راقومي يقبات دهان إنسا كفن قو إنسا راقومي قو إنسا سنة قفافو إنسا نقبا سنة تاشي سقنا واتو يكن سقنا ني da gwiwoyinsa waɗanda suke kafafuwansa na gaba sannan sai ya tafi yadda zai tafi da sauran kafafuwansa to sai aka ce kada mu yi yadda shi yake kada mu gabatar da gwiwoyinmu waɗanda mu kuma suna cikin kafafuwanmu sai dai mu gabatar da hannayenmu wanda babu gwiwoyin kafafuwa a cikinsu to wannan shine shine ita ce sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce shine hadisi sahihi shine tabbatacce akwai hadisin Wa'il ibn Hujr wanda yake cewa ya gabatar da hannayensa kafin ya gabatar da guwansa kafin hannayensa ya gabatar da guwansa kafin hannayensa abu hadisin Wa'il ibn Hujr da'ifi ne hadisi ne mai rauni a cikin salsalarsa akwai Shariq ibn Abdullah al-Qadi wanda kuma malamai malaman hadisi sun yi magana akan cewa sai yul hifz ne wato yana da rauni wajen haddasa sannan kuma wanda wasu malaman hadisi sun yi tarayya da shi wajen ruwayar wannan hadisi suka yi irsalin suka mai da shi suka kawo shi mursal wato ba tare da ambaton Wa'il ibn Hujr a cikin isnadin ba wanda ruwaya su tafi karfi haka hadisi ne dha'ifi amma hadisin Abu Huraira hadisi ne wanda yake tabbatacce kuma shine ya kamata akwai masu cewa a gabatar da gwiwa kafin hannu amma maganar tasu tana da rauni ta fuskar riwaya sannan za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya hana akwai kwaikwayi dabbobi a abubuwa da yawa na sallah ya hana mutum yayi naqral ghurab mutum ya rika wato sallah kamar abin nan ko abin da muke cewa koyin ko tankuciya ko kuma ya rika iqra'a ka iqa'il kalb ya rika zama kamar zaman kare wato ya baje kafafuwansa ya zauna akan duwawunsa gaba daya annabi ya hana wannan so kaga zai yi daidai kuma wajen sujjada wajen tafiya sujjada a ce kar kuma ai irin na raƙumi to dai kada ya zama a cikin ayyukan sallar ka kana kama da wasu dabba wata dabba to shi yasa aka ce tafi da hannu kafin gwiwa wannan shine sahihi
na'am tambayar Muhammad Sani yace menene gaskiyar hadisin da yace wai idan mamu ya bi liman yana mai jin haushin limamin to sallarsa ba ta yi ba
hadisin ba haka yake ba mamu yace ba to akai mutane uku ba a daukaka sallar su a ciki aka ce man amma qauman wa hum lahu karihun mutumin da zai yi wa mutane limanci ba da san su ba shi limamin da zai tirsasa kansa dole sai ya zama liman ce to sallarsa ba ta wuce iyakansa wato iya tsawonsa ma'ana ba za a karbe ta ba ma'anar karba ba za a samu ladanta ba koda za ta dauke masa zimma wato koda zai zama ba a bin shi bashin sallar amma ko baya bin bashin lada zai zama ko yayi ya banza to haka ana maganar mamu ne aliman ne ba mamu ba haka babu hadisin da ya maganar mamu cewa dan kun yi fada da liman kakkai sallah a bayan shi a ba wannan abinda ba a so shine limamin da zai zo mutane ba shi suke bukata ba suna da wanda suke ganin yafi dacewa yayi limanci shi kuma saboda ko dai shi yake ya gina masallacinsa ko kuma shi yake da wata wasu wanda suka tsaya masa masu iko da karfi ana jin tsoron su baya da zai da su a zo a kakaba shi ya zama liman to zai yi ta yin sallah shi ba shi da lada su sallar su tana nan ba ta da matsala amma shi sallar sa kan zai yi ta amma kuma ba lada shine abin da ake nufi
na'am sai tambayar Musa Sharaɗe yace dan Allah mallam ina so a yi min ƙarin bayani game da sanya fitilu a makabarta
to akwai hadisi da yazo wal muttakhidin alaiha al masajid was suruj suruj ana nufin jam'u siraj ana nufin fitila Allah ya la an jama'atan da suke yawaita ziyarar kabari da masu yin ko masu ziyarar kabari da masu yin masallatai akai da as-suruj wato fitilu magana masallatai wanda akwai hadisi da yawa da suka yi magana akan haramcin gina masallaci a cikin makabarta ko akan kabari wannan hadisi da yawa sun zo wanda wasu suna cikin sahihai ne kamar hadisin Ummu Salama hadisin Aisha da sauransu maganar fitulu wannan hadisin shi bai inganta ba hadisin fitulu wannan bai inganta ba cikin isnadin sa akwai wanda yake majhul ne ba a san waye ba sai dai kawai za a dubi abin da ta wasu dalilai daban dalilan su ne musulunci ya hana almubazzaranci mamaci yayin da ya rasu to rayuwarsa ta tashi daga rayuwa irin tamu nan mu da muke rayuwa a duniya ta koma rayuwa irin ta barzahu. Rayuwar barzahu ba irin ta duniya bace. Rayuwar barzahu ba a buƙatar ci da sha kamar yadda rayuwar duniya ake buƙatar ci da sha. Rayuwar mu ta yanzu ba za ta yi ba sai da ci da sha. Ta barzahu ba ta buƙatar wannan. Rayuwar barzahu ba ta buƙatar haske irin namu wannan da muke buƙatar sa irin wannan. Akwai haske da Allah zai haskaka kaburburan mu'mini da shi, ba irin wannan bane namu. Shi yasa dan an binne gawar wani aka tona kaburinsa ba a ga haske ba, ko ba za ka ga wani fitila ko wani abu ba. Wanda yake mu'mini Allah ya haska kaburinsa, to hasken kaburinsa ba irin wannan hasken da muke gani namu na duniya ba. Haka shi ba wannan yake bukata ba. Wanda yake mai rai shi yafi bukatar wannan. Haka ba a daukan fitilu a je a kafa su a makabarta ana kashe musu kuɗi. Wannan ba daga cikin koyarwar musulunci. Masu rai su ya kamata a yi wannan. A ba mutane hasken da za su samu daddare, kuma ya ƙara musu wani abu na tsaro, amma ba makabarta ba. Ta makabarta ba ma a san kai gawa an makruhi ne ma kai ga cikin dare an fi so a bari gari ya waye. Bare ka ce saboda akai gawa da daddare. A musulunci an fi so ma a bari gari ya waye, ba da daddare ake so a je makabarta ba. Bare ka ce ana buƙatar haske a lokacin. Don haka zai shiga cikin babin almubazzaranci. Karka yin abu marar ma'ana. Ba shi da ma'ana. Tunda shi wanda yake cikin makabarta din nan mai wanda ya rasu ba ya buƙatar wannan hasken. Ashe yake buƙata ba. Ba zai amfane shi da komai ba. In mumini ne a gurin Ubangiji, Ubangiji zai haska kabarinsa. Ba naka hasken zai amfani da shi ba. In kuma ba mumini ba ne, ba yardajje ba ne a gurin Allah, hasken da za ka haska ba zai amfane shi ba. Yana cikin duhu wanda Ubangiji Ta'ala zai sa shi a ciki. Idan ka kawo fitilun duniyan nan ba zai samu haske ba. Wancan kuma dan baka kawo fitila ba, ka bar shi haka Allah zai haska kabarinsa. Ka kashi fitilar ba ta da wani amfani. Sa ta da rashin sa ta ya fi sa ta amfani. Wanda haka ba daidai ba ne. Allah ya hana albazzaranci. La tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbihi kafura. Ubangiji ya hana albazzaranci, ya ce kuma wannan aikin shaidan ne. Saboda haka ba buƙatar wannan. Shi yasa sayyidina Abubakar ya hana a sa a masa likafani da tufafi masu kyau. Yake cewa masu rai sun fi buƙatar wannan. To ka ɗauki wata sutura mai tsada a ce da ita za a masa likafani. Ya ce mai buƙata abin nan mai rai shi ya fike da buƙatar wannan. Amma ba mace ba wanda zara aka binne shi bayan wani ɗan lokaci duk abin da aka sa masa da likafani ƙasa za ta cinye. Kaga mai buƙatar a sa masa wani abin da ba amfana zai yi da shi ba. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da za su nuna rashin amfanin sanya fitilu a cikin makabarta. Sai dai in akwai wasu dalilai watakila da za su sa a yi hakan, musamman a yanzu da abubuwa suka gurɓace, ko a ce misali makabarta ce ana shiga ana satar, ana tone mutane da daddare, ana satar wani ɓangarori na jikinsu, sai a ce to ana so a sa masu gadi. Masu gadin nan suna buƙatar a haskaka gurin saboda ganin mai shigowa. To wannan kaga wata buƙata ce ta mai rai, ba shi mamacin ba. Shi mai ran da zai yi gadi shi yake buƙatar a sa masa hasken don ya riƙa ganin waye yake kai kawo a gurin. To wannan sai a ce eh ba laifi. Amma in babu buƙatar irin wannan, ba dan gadi ba, ba dan wani abu ba, kawai saboda ana da wadatar haske, a ce akai makabarta, wannan ba yi daidai ba shari'a. Amma in har akwai buƙatar hakan saboda security, misali Allah ya jarrabe mu da wasu abubuwa na matsafa, misali ana shiga wata makabarta ana satar gawawwaki, musamman gawar da take sabuwa, an binne za a zo a cire wani abu na jikin gawar. To a daidai wani lokaci aka ce a ɗauki masu gadin nan a ce a sa musu wasu fitila saboda su rika sanin me yake kaiwa da komowa da daddare. To wannan kaga buƙatar mai rai ce ta sa akai haka, ba shi mamaci ba. Na
sai tambaya da ta gaba wadda ta fito daga Umar Ado Inuwa Sheshe, yace dan Allah malam, shin ya tabbata cewa wai idan mutum yayi saukar Qur'ani idan ba a yi masa sadaka ba zai haukata?
A wannan ƙarya ne. Alkur'ani baya haukata kowa. Alkur'ani ma hankali yake kara mutane. Mutumin da zai karanta Qur'ani san me yake karantawa. Wannan hankali zai kara masa. Sai Allah Ta'ala yana cewa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Cikin suratu Yusuf farkonta mun saukar da Alkur'anin nan da Larabci don ku yi hankali. A suratu Zukhruf inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mun sanya Alkur'anin nan ya zama da Larabci don ku yi hankali. Haka shi Alkur'ani dan ya kara maka hankali ba wai dan ka haukace ba. Saboda haka in ku kuna yi al'adar ku to akwai wanda su ko suna haddar ba sai ko suna nan ba hankali ku fi su ba. Akwai Larabawa, akwai Indiyawa, akwai yan Pakistan, akwai yan Malaysia, akwai yan Ghana ne duk musulmi ne kuma suna haddar Qur'ani kuma su ba sa sadakar. Sadaka wannan ba sai dan ka ba sai ka haddace Qur'ani ba. Duk sanda ka samu iko kai ta wani wani abu ne mai zaban kansa shi bai da ta'alluki ba a rataya shi da shi sai an haddace Qur'ani ba. In ka haddace Qur'ani in baka haddace Qur'ani ba kana da dama kai sadaka kai sadaka. In ka haddace Qur'ani baka da kudin sadakan nan ba a ce maka sai kai wata sadaka dan wannan ba kuma ba abin da zai same ka. Haka wannan ba gaskiya bane.
Na'am. Sai tambayar Isyaku yace malam a taimaka a yi nasiha ga masu jinkirta sallah musamman waɗanda suna gani ana yi amma sai an gama sai su ce za su yi tasu ba a jam'i ba.
To wannan duk an sha magana sallah din nan bayan maganar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to babu kuma wani abu da yake kamar sallah. Duk cikin ayyukan ibada da ake da gabobi babu ibada ta kai sallah. Saboda sallah din nan ita ce alama ta mutum mumini ne musulmi ne yana tare da ƴan uwansa musulmi. Sakaci da ita da wasa da ita shi zai sa mutum ya zama cikin akasin wannan. Shi yasa Allah Ta'ala yake cewa fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakato ƴan uwanku ne addini. Kaga Ubangiji Ta'ala sai ya sanya tsayar da sallah da bada zakka alama ce ta ƴan uwantaka addini. Kuma aka sanya ta cikin jam'i cikin mutum ya cikin jam'i cikin jama'a saboda ta zama ta ƙara dinke kan al'umma ko yaushe kana tare da ƴan uwanka. Akwai wasu lokuta da zaka haɗu alal aƙalla da wata jama'a da zaka gansu su ganka. Wannan abu ne wanda yake abin sha'awa a addinin musulunci wanda sauran addinai ba su da wannan. Sauran addinai ko da akwai wata haɗuwa sai ka samu walƙila sai ta sati amma kai a cikin yini ɗaya za ku haɗu da ƴan uwanka har sau biyar aƙalla za ka haɗu da su a salloli guda biyar. To kaga wannan wani abu ne na dunkule al'ummar musulmi don talakajin ta al'umma ce guda ɗaya kamar yadda Ubangiji ya sanya ta zama al'umma guda ɗaya. Don haka yin ta tare da jama'a wannan abu ne mai kyau. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa ya kusa ya ce a yi iqama ya sa wasu su je siyo masa itace sa a yi iqama ya tafi gidajen munafukai waɗanda ba sa zuwa sallah tare da jama'a ya kone gidajen nasu ba dan ƴaƴansu da matansu da suke gidan ba. To akwai ƴaƴansu ƙanana da mata waɗanda su ba wajabta musu sallar jama'a ba don haka su ba su da laifi ya kone gidan kuma su ma za su galabe ta sai sai ya hakura. Shi kaga ba karamin abu bane. Haka ba daidai bane musulmi yana ga ƴan uwansa suna sallah shi ya ki sai dai ya tashi daban ko ya yi tare da wasu ƴan tsirari wanda yake tare da su. Wannan ba daidai bane.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wanda ta fito daga Bahijja Mustafa tace malam mace ce ta je yin bawali da misalin karfe 10 na safe sai jinin al'ada ya
zo mata kun
sai jinin al'ada mara yawa ya biyo. To bata sake ganin jinin ba sai bayan magriba. To yanzu ya hukuncin sallolin ta na azhar la'asar da magriba.
To tace bata sake ganin sa ba sai bayan magriba. Ma'ana bayan magriba ta gan shi kenan.
Na'am.
Na'am. To dama cikin kwanakin hailata ne tana kwana biyu ko uku. Da haka ya zubo lokacin azhar ya dan dauke kuma lokacin magarba ya ci gaba da zubowa duk da ban kwanakin ta ne na haila ba wani abu yana cikin haila sai ta yi kwanakin ta ko ya dauke karabta ga alamar bushewa to shikenan sai ta ci gaba da ibada
na'am shi kuma wannan yace mallam ayi min karin bayani akan wannan aya amwatun ghayra ahya'in wa ma yashuruna ayyana yufasu
amwatun ghayru ahya'in
na'am amwatun ghayra ahya'in
ghayru ne
ghayru
yawa
amwatun ghayru ahya'in
wa
ma yashuruna ayyana yufasu
wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul nahl wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun to ubangiji yana maganar wadanda masu bautar wani Allah suke bautawa na gumaka ko duwar wasu ko wasu abu da ake bauta ba Allah ba wasu abubuwa da ake bauta ba Allah ba Allah yake cewa wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wanda suke kira ba Allah ba suke bauta musu ba Allah ba ba za su iya halittar komai ba ba abinda za su iya halitta wa hum yukhluquna su ne ma ake kwabawa a sassaka su ko a kera su wanda su ne ake zauna a kera su su ne Allah ya halitta ko kuma masu bauta musu suka sassaka su suka kera su amma su ba su iya sassakar komai ba ko su kera wani abu amwatun ghayru ahya matattu ne ba masu rai ba wato da aka ce ghayru ahya ai shine dai matattu din to Allah ya ce ghayru ahya saboda nuna mutuwar su ba ma mutuwar wani abu mai rai bane su daman can ba masu rai bane daman can su ba su da rai irin na wani abin da yake da rai kamar dutse da ake sassaka ba wai da can yana da rai bane ya mutu ko itace da aka sassaka aka gunkin sa ake bautarsa kaga ba wani mai rai bane ya mutu su daman matattu ne ba su da rai dan a bambance tsakanin mai rai wanda shi da yana da rai kuma yazo ya mutu yasa Allah ce ghayru ahya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kuma ba su sani ba wa ma yash'uruna wasu malamai suka ce wa ma yash'uruna su abinda suke ake bautawa su gumakan ba su san sanda za a tashi waɗanda suke bauta musu ba wato ba su san sanda za a tashin kiyama ba ma'ana ba su san komai ba ta waɗanda suke bautawa musu din ba su san yaushe za a tashe su ba wato sai ya zama wa ma yash'uruna dabiri yana koma ga su gumakan ayyana yub'athun kuma yana koma ga kafiran wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa ayar kenan wa ma yash'uruna ay wa ma tash'uru al-asnamu ko al-jamadat ko al-ma'budatu min dunillahi ayyana yub'athun ayyana yub'athu ubaduhum waɗanda ake bautar su allolin ba su san sanda za a tashi waɗanda suke bauta musu ba wata fassarar ta malamin wa yash'uruna ayyana yub'athun ba su sani ba su masu bautar anan da miri ya koma ga su masu bautawa gumakan ba su san sanda za a tashi gumakan ba wato gumakan sanda a tashe su a ranar gobe kiyama Allah ya zuba su cikin wutar jahannama don su zama kirare su zama makamashin kona masu bauta musu da Allah yake cewa innakum tab'uduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun da ku da abinda kuke bauta duk za a yi kirare da ku a bauta shikenan za a tashi duk abinda aka bauta duk gumakan da aka taɓa bauta duk wani abu da aka bauta na wani sassaƙi a tashe shi a sa masa rai a jefa shi ya zama ko a jefa shi cikin wuta ya zama kirare ne na kona waɗanda suke bauta musu sai ya zama wa ma yash'uruna damiri yana koma ga su masu ibada ayyana yub'athun su kuma yana koma su ga abubuwan da aka bauta waɗin wannan shi ma yana daga cikin tafsiri da aka yi wa ayar so aka an yi wa ayar tafsiri ya kai gida uku amma dai waɗannan suna daga cikin tafsirai fitattu da aka yi wa ayar da aka ayar tana magana ne akan abubuwan da ake bautawa ranar gobe kiyama a rawar suke bauta ba Allah ba ba su san sanda za a tashe su ba ko za a tashi masu bautar su lokacin da Allah zai tashe su ko ya tashe su duka Allah ta'ala ya ce kowa ya bi abin da yake bautawa haka kowa sai ya bi abin da yake bauta wanda yake bauta rana ya bi rana wanda yake bauta wata ya bi wata wanda yake bauta shanu ya bi shanu dake bauta beraye beraye wanda yake duwa su ya wanda yake bauta wa Allah kuma sai ya tsaya yana jiran abin bautar sa. Na'am.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wanda take cewa mallam mutun ne yake shafa'i da wuturi sai wani wanda zai yi sallar isha'i yazo ya bi shi to bayan yayi raka'a biye sallama sai ya tashi yayi wuturi raka'a daya duk dai shi wancan yana bin sa to bayan ya kammala shin zai cika dayan ne shikenan ko kuwa
to shi mai bin nashi dai wannan alama wani jahili ne dai ba jahilin ma ba karami ba da ya bi shi yayi sallama kaga ai shi sallama zai yi tare da shi ko me zai yayi sallama kaga kenan ya gama wannan sallar shi kuma zai tashi ci ko abin da ya rage masa sai wancan ya kuma tashi bayan ya sallama ya kuma tashi yayi wata kabbara kuma ya sake bin shi wannan nuna kawai baraga da sai yake bai san ya ake sallah ba ya kamata ya je ko yi sallah a da a ce da ya bi shi yayi raka'a biyu shafa'i din yayi sallama shi sai ya taso ya cika raka'o'in sa biyu tun da isha'i ce ko
na'am
ya cika raka'o'in sa biyu yayi sallama da zarar wanda kake bi sallama wanda kake bi sallah yayi sallama to ko rabu babu kuma abinda zai saki hada ku kai yanzu ka zama mai cin gashin kanka saka bi shi ya raka'a biyu yayi sallama ko rabu sai ka tashi ka kawo abinda ya rage maka babu laifi mai farilla abi mai nafila a bisa kauli wanda yake mafi karfi ta fuskar dalili mai nafila mai farilla zai iya bin mai nafila kamar yanda mutanen Bani Salima suke bin Mu'az ibn Jabal sallarsu ta isha'i ta farilla shi kuma yana sallar nafila su karkabin shi wannan babu wani abu to amma idan ka bi shi yayi raka'a biyu yayi sallama to ko rabu wanda zai tashi ya kawo wuturin sa wannan shi kuma sallarsa shi kai yanzu taka bata cika ba me ya kuma na tashi ƙara sake bin sa wata daya bayan ya riga ya gama wuccin sallar saboda wanda har yayi haka to kaga alamar cewa kawai da kai yake ta addinin bai san komai ba
na'am sai tambayar Anas Na'iba yace mallam idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah me yake fara karantawa
abinda yake fara fada kamar da yazo a hadisin Aisha in ya gama sallah ce yake astaghfirullah 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 sai ce Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram haka farkon abinda yake shi ne istighfari farkon abinda yake fada shi ne istighfari wannan shine dabi'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa kuma ita ce koyarwa ta ubangiji da mutun ya gama Allah ta'ala yake gaya masa a cikin suratul fath idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi din la afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ubangijinka sai ce wastaghfirhu ka nemi gafararsa ka nemi gafararsa bayan duk ka gama aikinka to ka rika jin cewa watakila akwai wani abin da ya kamata kai ba kai ba Allah ya yafe maka wannan abin da ka rage a cikin abin da ya dace kai ba kai ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun yake sifanta bayan Allah na kwarai yake cewa ba sa bacci da daddare sai dan kadan sannan da asuba ta yi wato za su yi ta sallolin dare dan baccin da za su yi ba yawa da zarar kuma asuba ta yi sai su shiga asuba ta matsu a lokacin sahar asuba ta makaratu sai su shiga istighfari kaga sun kwana suna ibada amma ba su sa musu girman kai da jiji da kai ba suna jin akwai wani abin da watakila sun rage cikin ibadan nan tasu ba su yi ba don haka Allah ya gafarta musu sai su ce astaghfirullah astaghfirullah sai su ta istighfari to haka ake so mai sallah lokacin da ya gama sallah kada ya rika ganin cewa to ai shi ya sauke duk abin da yake kansa ya rika jin cewa akwai wani takasiri akwai wani gazawa ko wani gibi wata kila da bai sani ba ya bari a sallar sa don haka yana yin sallama sai kuma ya nemi gafarar Allah wato Allah ya yafe masa in akwai wani abin da ya kamata ya bai yi ba Allah ya yafe masa shi yasa farkon abin da Annabi yake faɗa da ya gama sallah shi astaghfirullah astaghfirullah ya faɗa har sau uku
na'am sai tambaya ta gaba da take cewa mallam menene hukuncin cin iyaka a wajen gini ko kuma a gona
to haramun ne ka cuci dan uwanka musulmi ka cinye wani abu na iyakar gonarsa ko kace wani abu ne gidansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisin abu huraira ina cikin sahihain man akhadha shibran min al-ard bighairi haqqihi tawaqahu Allah yawm al-qiyamati min sab'i aradin ko min sab'i aradin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda duk ya bangari ya ciri wani abu na kasa daidai da dani daya ba da haƙi ba wato ya ci haƙin wani to ubangiji ta'ala zai masa dan wuya yan wuya da wannan kasar ta da ya kwasa abin nan a min sab'i aradin daga kasa bakwai a kasa bakwai anan ana nufin za a kisfe shi wato ranar gobe kiyama kasa za ta cadiye shi in ta hadiye shi wannan gurin da ya yanka ubangiji ta'ala ya sa masa shi zama kamar dan wuya a wuyansa kuma inda ya zo a wata ruwaya ubangiji ta'ala zai kisfe kasa da shi khasafa Allahu bihi al-ard ubangiji zai kisfe kasa zai kifar da kasa da shi saboda kaga shi abu ne wanda yake kabira ce daga cikin kaba'ir babban laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan uquba da ta samu mai shi to wanda zai ci dani daya to bale wanda zai ci mita daya zai ci mitoci daga gonar dan uwansa ko kuma daga filin dan uwansa inda ya shahara mutane suna yi kasancewa ko dai wannan filin mai shi bai kula ba ko baya da karfin da zai iya neman haƙƙinsa shikenan sai a ciyo masa fili to wannan filin da mutum ya ci wato ba karamin bala'i ne kinkimo kansa ba haka bai halatta ba haramun ne
na'am tambayar wannan kuma take cewa mallan lokacin da nake da ciki bana iya kai azumi to bayan na haihu nayi guda 13 sai na kama rashin lafiya to da nayi tambaya sai aka ce in ciyar sai na ciyar da wasu marayu amma sai aka ce in hada musu da wani abu sai na hada musu da naira 100 akai to da na ƙara tambaya sai aka ce sai nayi azumi domin an ce mara lafiya shine ba zai iya azumi ba ni kuma kalau nake kuma yau shekara 8 da haihuwa shin mallan zan rama azumin ko kuwa ciyarwar da nayi ta isa
na ta ce kalau take ai ba magana kalau take in kalau take to tai azumin mana ba ta da lafiyar ne saboda haka tana cikin mara abin nan tana cikin waɗanda ba za su iya ba tana cikin waɗanda ba za su iya ba wanda ba zai iya ba ubangiji ta'ala ce wa alladhina yutiquna fidyata ta'am miskin wanda ba zai iya ba ya ciyar da miskini wanda ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar saboda haka macen da ba za ta iya azumi ba saboda ciki ko saboda shayarwa tana da damar ta ciyar in kuma tana zaga za ta rama tana da damar ta rama kamar yadda wasu malamai suke faɗa amma ba za a ce in za ta tashi ciyarwa ba sai ta hada da wani kuɗi baya buƙatar hada kuɗi wani kuɗi kuma za ta sa ciyarwa aka ce ta yi duk wanda ya ce sai kin hada da kuɗi to dan damfara ne shi zai ɗauke kuɗin amma Allah ba inda ya ce a hada da kuɗi ce aka yi fidyatu ta'am miskin ki ciyar da miskini kuma kin ciyar da marayu to kuma me yana cewa za ki hada da kuɗi wannan ba fatawa ba ce ta malamai ba na ji akwai wani malamin da zai faɗa miki wannan sai dai wanda yake so ya cuce ki rika ɗauke yan kuɗaɗen da za ki rika ɗorawa ko na 100 za ki kwana 30 kin ga zai samu abu mai dan tsoka to wanda ya ci haramu kuma in kin yi wannan ba magana kuma ki saki lama azumi ba a hada ciyarwa da ramuwa duka biyun ramuwa ciyarwa tana makufin azumin ne to in kin ciyar kuma a ciki saki yin azumi kin ga an hada miki wata ukuba kenan wanda kuma abin da ba laifin ki bane wani abu ne da yafi karfin ki sannan kuma in kin riga kin ciyar ba magana wani zo ci a sai kin rama
na'am shi kuma wannan yake cewa mallan ina cikin damuwa komai na sa a gaba na kasuwanci bana nasara shekaru 30 da suka wuce nayi addu'a amma har yanzu babu biyan bukata har na fara wani tunanin da zai iya kai ni ga rasa imani na dan Allah mallan a bani shawara
to abin takeici kada kai bi babu ba duniyar ba lahira na farko ka sani cewa Allah shike bayarwa shike hanawa inna Allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji shike ba da arziki ga wanda ya so ya shimfida masa kuma ya takaita ma wani ubangiji shi yake wannan kuma komai yana da lokacin sa Allah bai yi nufa ba za ka yi a cikin shekara 30 din ba za ka yi ba. Kuma ba a san bawa yake cewa Ubangiji na roƙa baka bani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ansa addu'ar ɗayan kuma tukar bai gaggawa ba. Yace Allah ta'ala nayi ta roƙonka nayi ta roƙonka baka bani ba. Ya nuna wannan yana daga cikin abin da ma yake hana bawa ya samu biyan bukata. Duk zarar bawa ya zama yana ci da zuci to sai ya rasa a gurin Allah. Ka rika jin cewa addu'an nan muna yin ta amma shiru. To duk wanda yake faɗa haka to ba zai samu shiru zai ta gani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Yaqulu la autu da autu falam yustajab li. Nabi ya ce ana ansa addu'a ɗayan kuma tukar bai garaje ba. Bai ci da zuci ba. Yace nayi addu'a ba an samu ba. Da zarar yana fadar haka to zai rasa. Haka abinda ake so ka rika naci kawai kai tai kawai ba ji ba gani. Idan annabin Allah da Allah ya aiko ya zabe shi kin halittun sai ya aiko ya zauna shekara 18 17 ko 18 cikin rashin lafiya kuma yana ta addu'a. Allah bai ansa masa ba sai bayan wannan shekaru mutane duk gari aka kaurace masa. Annabi Ayyub alaihi salam a jin ka shafin kissarsa. Annabi Ayyub da Allah ta'ala ya shafe shi da cuta har ta kai duk gari an kenkeme shi wadanda suke tare da shi matarsa ce sai wasu mutane ba su bi ba amma duk gari an guje masa. Annabin Allah kuma ba daina addu'a yi ba. Kaga dai ba ka fi shi tsarkin zuciya ba. Ba ka fi shi nagarta da karbo a gurin Allah ba. Shi zababbe ne ma cikin mutane har Allah ya zabo shi ya bashi annabci. Amma shekararsa 18 yana addu'a. Sai bayan wannan shekaru sannan Allah ya ansa masa, ya yi masa abin da yake ciki. Ya dawo masa da abin da duk ya rasa. Haka ba daidai bane ka rika jin cewa har kana ka tunanin wai za ka yi saban Allah. To in ka saba Allah sai ka samu. Ba lalle ka samu ba. Abinda duk Allah bai za ka samu ba saban Allah ko me za ka yi ba ka samu ba illa iyaka kara wata asarar akan asarar da kake akan rashin da kake fama da shi. Haka yana da kyau ka sa wa zuciyarka yarda da nutsuwa da kana'a da wadatar zuci. Ka duba Allah Allah ya baka lafiya. Ya baka zaman lafiya. Wani yana nan lafiya yake so. Wani nan shekara da shekaru a kwance sai an daga sai an tayar. Kai ba haka yi ka ba. Amma ba wannan ni'imar ba haka gode masa akan ta ba. Kana jin cewa Allah ya saka cikin wani halayi, yani yanayi. Wannan ba daidai ba ne. Kuma wataƙila wannan abin da kake ji din shi ya jawo maka ma Allah ya kyale ka a cikin haka din har shekaru masu yawa. Kai kokari ka gyara alaƙarka da zuciyarka tsakaninka da Ubangiji. Sai Allah ta'ala ya baka mafita. Kuma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Wanda bai ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita kuma ya azurta shi ta inda ba ya tsammani. Na'am.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin hadiyar majina ga mai azumi?
Ba wani abu dan mutum yana azumi ya hadi majina.
Na'am. Tambayar Muhammad Idris yace menene hukuncin daukar maniyin namiji da ake ana sawa a na'ura domin kyankyashewa ko kuma a sa a mahaifar matar da ba tasa ba?
To malamai sun yi ta magana akan wannan ce yana ce da shi tiflul anabib, yaron da aka haifa a cikin wata na'ura. Su da yawa daga cikin malamai suna cewa bai halatta ba. Ana so a samu mutum ta hanyar da take ta halitta wacce take hanya wacce take ta ɗabi'a, wato uwarsa da uwansa, uwarsa ta haife shi ba kawai a ɗauki abin ɗinsa a sa a kwalba ba. Wato Allah ta'ala ke ce in ummahatuhum illallahi waladnahum, sai dai iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su, suka tsuguna suka haife su. Kaga shi uwa ana son ta haifi ɗanta don ya zamana ta riƙa jin cewa ɗanta ne. A ɗauki maniyin wani a sa a mahaifar wata ba matarsa, wannan haramun ne kat'an, babu malamin da ya halatta wannan. Wanda ake aran ko ake ɗaukan hayar mahaifa, akwai matan da su aikinsu kenan su ba da mahaifar su haya. To da zara aka sa amaniyin wani a wannan mahaifar ta haife shi, to danta ne, ba dan wata ba daban, danta ne ita. Kuma anan akwai kirkircewar nasaba, ko a dauko maniyin wancan, a dauko kwayar halitta ta matarsa a sa a mahaifar wata, akwai rikicewa. Da zai zama na ita wacce ta haihu ne, ba na waccan mai kwayar halittar, na ita wacce ta haife shi ne. In ummahatuhum illa allahi waladnahum, shi iyayensu su ne waɗanda suka tsuguna suka haife su. Akwai wacce ta tsuguna ta haifu ita ce uwar, ba waccan da ta ba da wani abin halittarta ba aka sa a cikin mahaifar wannan. Haka akwai rikicewa nasaba, a rika jingina ɗa zuwa ga uwar da ba ita haife shi ba, sana ɗau maniyin wanda ba mijinta a sa mata a mahaifarta ita kuma. Wannan haramun ne, malamai ba su halatta wannan ba. Amma ɗau maniyinsa tare da ƙwayan halittarta a sa a mahaifarta saboda ta samu ɗa ita matar, wato a ɗau maniyinsa a ɗau halitta a sa a mahaifarta ita matar, to wannan yana da sauƙi, shi ya fi kowanne sauƙi. Haka abin uku ne, ko a ɗau maniyinsa da maniyin da ƙwayar halittarta a sa a mahaifarta, kaga anan duk nasu ne, kuma a mahaifarta ita ce kuma za ta tsuguna ta haifa. Wannan babu komai. A ɗau ƙwayar maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittar ta a sa a cikin roba ko wani abu a kyankyashe mutum anan, to wannan shine malamai suke magana akan, wasu suke cewa bai halatta ba, su ce ba tunda maniyinsa ne da halittarta. Amma suna cewa saboda a samu wannan ɗabi'a ta haihuwa ɗin, ya kamata ya zama ne wacce ta haife shi. Shi wani an yi saɓani a kansa, a ɗau maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittarsa a sa a mahaifar wata mace, wani haramun ne kaza. Ko a ɗauko ƙwayar halittar wani wata a sa da maniyinsa a sa a cikin mahaifar abin nan matarsa, shi ma wannan bai halatta ba. Saboda haka fuskar da take halatta shi ne a ɗau ƙwayar maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittarta a sa mahaifarta ita matar, to wannan shi ne yake da sauƙi.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda take cewa, malam, shin ya halatta mace ta yi aikin hajji tana mai jinin al'ada?
Ba wani abu za ta yi mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fita, Aisha radiyallahu ta'ala anha, bayan an ɗau ihrami, ta ɗauki tamattu'i, ta ɗauki umara, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai jini ya zo mata har tana kuka. Nabi yake cewa ta yi haƙuri, ai wannan duka ya mace dama ita na wannan. Yake cewa if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bait. Ki yi duk abinda alhazai suke yi, aikin da duk suke yi kawai dawafi ne, ba za ki shiga ki ba. Haka mace za ta yi, tana al'ada za ta yi aikin hajji.
Na'am. Tambayar Abdullahi Rane yake cewa, malam, ina so a yi min ƙarin bayani akan neman aure.
Haramun ne bayan mutum ya nemi auren wata an amince, ta amince, iyayenta sun amince, kuma wani ya sa kai. Sai dai in ita ce ta ce ba ta so, to wannan kaga daman abin daga wajenta yake. In ta ce ba ta so, to shi kuma daga baya na iya cewa yana so. Amma tana so, mijin yana so, iyayen sun yadda, kawai wani saboda yana da kuɗi ko yana da wani abu ya zo ya kawo cikas a ciki, to wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce wala yakhtu ala khitbati akhi, kada musulmi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa. Abinda ake nufi da khitba shine mutum ya ga wacce yake so ya yi magana, tana son shi, yana son ta yi magana da iyayensa, a ce an amince, shine khidba. Ba wai kawai sun haɗu a hanya ba, ya ce tana son shi, ko ce ta ce tana son shi, shi kenan. Kuma ya haramta wani ya ce yana son ta, ba wannan ake nufi ba. Ana nufin an nemi aurenta gurin iyayenta, sun amince cewa za su ba shi, to aka samu wannan, to haramun ne. Kuma wani ya zo shi ma ya ce shi yana so. Na'am.
To masu sauraro, alhamdulillahi, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau. Sai dai kafin mu ƙarƙare shirin, za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0800 biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a shafin mu na zada zumunta wato Facebook. Da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Shan Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, sai kuma Bashir Idris Ungogwan da ya sada mu da ku, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah. Yeah.